dai sauran yan uwa da dama waɗanda ba sai na ambata sunayen su ba. A wannan karan ban samu dama mun yi magana da su baki da baki ba, ko ma ɗaya daga cikin malamai na Nazariya wanda suna da haƙƙi bayan waɗanda suka gayyace ni sun sanar da su zuwa na, suna da haƙƙi a kaina na in sanar da su cewa sun zo. Da haka da Allah ina fatan za a yi mun abuwa bisa ga wannan. Abu na biyu, akwai ɗan uwa matasa masoya sunna na samun su ma sun gayyace ni, kuma sun yi ta jaddada buga mun waya sau da dama don tunatar da ni gayyatar da suka yi. Amma waɗansu dalilai masu ƙarfin gaske suka sa na amsa wannan gayyata da azantarsu, ba don na raina su ko ba su da muhimmanci a wajen ba. Saboda dalilan da in mun haɗu ne da suna yi musu bayani, amma dai na san sun gayyace ni, kuma ina jin wannan bashi ne a kaina wanda zan biya shi insha Allah, in ma ajilan wa in ma ajilan. Saboda haka duk wanda ya gamu da waɗannan ƴan uwa daga sabon, ko in Allah ya sa suna bi, ya sanar da su saƙo na cewa suna bi na bashi, kuma insha Allah zan biya. Sai dai ban sa ranar biyan ba, amma dai zan biya insha Allah. To waɗannan su ne mutanen da nake baiwa hakuri tun kafin in fara magana a kai. Sannan wannan maudu'i mai gabatarwa ya gabatar sai ne daga cikin zaɓi na maudu'ai da ake sa ran zan gabatar. Ba mu je da ƙarshe mu tattale ko kuma na yadda ɗari musu ɗari a kan zan yi magana ba. Na yi tunanin maudu'ai da dama. To amma kuma tun daga na shigo shi yana tuna da shi a cikin tunaninsa, don haka sai ya gabatar da ni a kansa ba tare da ni kuma an yi sa'a mun tuntuɓi juna ni da shi kan cewa shi ne zaɓi na farko ba, wanda ni na mayar da wannan maudu'in ya zama zaɓi na uku, ko maudu'i kaza ko maudu'i kaza, ko kuma shi wannan da ya ambata. To amma ya riga ya faɗa kaga dole ya haƙuri da wancan zaɓi nawa na ɗaya da na biyu dai in ɗauki wannan zaɓin na uku, duk da cewa ban yi masa shiri irin wanda ya dace in yi masa ba, wanda wannan shi ne dalilin da ya sa na mai zaɓi na uku sai in takure. To ga alama ɗin takure ne, wannan maudu'i kamar yadda ya ce asbabu sabat fi zamanin taghayyurat, wato sababbin da ke sa mutum ya tabbata kan manufa ta addini a zamani wanda yake da canje-canje masu yawa. Wani irin sababba ne za su bai wa ɗan adam dama ya samu sabati a kan tafarkin gaskiya ba tare da ya kauce ba? To waɗannan su ne sababbin da ya kamata mu leƙo ƙarƙashin ayoyi na Alƙur'ani mai girma da hadisan manzon sira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu kanato abinda Ubangiji da Allah ya kaddara za mu iya kanata a cikin wannan gaba. Kuma cikin abinda na iya tunowa ba abinda na riga na rubuta ba, tunda na mai da shi zaɓi na uku ba rubuta komai a ƙasa. Ya ɗan uwa, Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana cikin hadisi sahihi, yace bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba, yace addinin musulunci ya fara yana baƙo kuma zai sake komawa a ƙarshen zamani ya zama baƙo. Fatuba lil ghuraba, ma dalla da waɗannan baƙi, aljanna ta tabbata ga waɗannan baƙin da za su zo a ƙarshen zamani. Wannan hadisi yana ɗauke da saƙo na yadda musulunci zai samu kansa cikin bakunci a ƙarshen zamani, ba wai bakunci na mutane ba su taɓa jin kalmar al-islam ba, a'a bakunci na ba a aiwatar da shi a aikace a gadajin rayuwar mutane. To amma Manzon Allah kuma sai ya yi bishara ga dukkan wanda duk da bakuncin da musulunci zai samu kansa a ciki zai rike shi ya yi ƙoƙarin aiwatar da shi a aikace, cewa tsoba da wato ya rabauta aljanna ta tabbata a gare shi. Lafazin tsoba ana fassara shi da aljanna, sannan lafazin tsoba ana fassara shi da cewa suka gyara sun aljanna wato wata kasuwar itaciya ce a cikin aljanna wata bishiya ce a cikin aljanna wanda mahaifin doki zai yi tafiyar shekara 100 ba tare da ya tsale inuwarta ba da aka dai fato ba da al-ghuraba ma da Allah da al-ghuraba a cikin waɗansu hadisai sai manzon Allah ya bayyana su wane ne al-ghuraba a wani wurin ya ce nuzza'un min al-qabair wato waɗansu mutane ne da kowa ya yi fice a gidansu da cewa shi ke da riko da addini shi ke da gaskiya shi ke da bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam a daidai lokacin da mutane suka kaurace wa gaskiya suka kaurace wa biyayya ga sunnar annabi wato kowane ɗaya daga cikin su sai kamar zakar dangi ne a gidansu a wani hadisin kuma ya bayyana su da cewa su ne kaumun kalilun salihun fi qaumin su'in kathirin man yukhalifu akthar mimman yuwafiqu mutane ne masu kokarin kwatanta gaskiya su ƴan kaɗan a cikin taron mutane masu yawa amma ba su san barna waɗanda suke saba musu sun fi wanda suke yin tarayya da su yawa to waɗannan su ne al-ghuraba baki waɗanda za su zato ɗaiɗaiku ne daga gidajen ko garurrukan su bayan haka su ƴan kaɗan ne in an kwatanta da sauran mutane wanda ba su ba su da suke kokarin a yi gaskiya su da suke kokarin a yi adalci su da suke kokarin komai ya tafi kan daidai ƴan kaɗan ne in an kwatanta da sauran mutane da ba sa son gaskiya ba sa son adalci sannan mutanen da suke taimaka musu suke tarayya da su akan wannan manufa ta su ƴan kaɗan ne ƴan an kwatanta da mutanen da suka saba musu suke fito na fito da su akan wannan manufa ta su duk wannan ishara ce zuwa ga waɗannan mutane da za su zo a ƙarƙashin zamani waɗanda za su samu kansu cikin musulunci a bakuntarsa ta biyu ba a bakuntarsa ta farko ba to abin izina a nan gurin lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fara da'awa shi da sahabbansa sun samu kansu a cikin bakunci a cikin cewa da tsangwama a hankali a hankali suka korewa kansu wannan bakuncin har suka zama ƴan gari suka tabbata zakaran su yi tara aka ci to kuma za a sake samun waɗansu kuma za su zo a ƙarshen zamani a cikin bakunci a cikin cewa da tsangwama yadda bakin farko suka kawar da bakuncin da suka samu kansu a ciki haka ake buƙatar baki na biyu su kawar wa kansu wannan bakuncin kalubale makamancin wanda ya fuskanci bakin farko cirinsa ne kuma zai fuskanci baki na biyu ko ya fi yawa matakai irin waɗanda bakin farko suka ɗauka ire-iren waɗannan matakan ne ake buƙata bakin ƙarshen zamani su ma su ɗauka wannan zai fassara maka maganar Imam Malik ibn Anas da yake cewa lan yusliha akhir hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha ba abin da zai gyara ƙarshen wannan al-umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai irin abin da ya gyara farkonta duk yadda za ka kawo wata dabara da waɗansu hanyoyi na wayo a zamanance don ta gyara al'umma matukar irin waɗannan hanyoyi ba irin su ne manzon Allah ya bi ba wajen kawo sauyi da gyara cikin al'umma ba za ka iya cin nasara ba dukkan gawo waɗannan maganganu akwai alaƙa tsakanin su da juna to a yau musulunci a cikin bakuntarsa ta biyu a da bakuntarsa ta farko masu yakarsa musamman lokacin da bakuntar ta fi tsanani ita ce al-mar'alatul makkiyya lokacin da ake makka kafin hijira masu yakarsa jinsin mutane ne ɗaya kafiran makka masu bautar gumaka da sauran wuraren da suke daura da makka ta'if da sauransu masu bautar gumaka amma bayan an yi hijira an zo madina sai aka sake samun adadi na masu yakar musulunci shine ahlul kitab wato yahudu da nasara sannan kuma sai aka samu munafikai bayan an samu wannan sai kuma aka sake samun dauloli guda biyu manya da suka fi kowa ƙarfi a wancan lokaci daular mutanen fasha da kuma zaunan mutanen Rumawa su ma duk suka shiga cikin ayyukan addinin musulunci. Amma dai idan ka kalli abin waɗanda dai suka yaƙi musulunci su da waɗannan jinsunan kafir. To amma a bakuntar musulunci ta ƙarshen zamani waɗanda suka fi kowa yaƙar addinin su ne waɗansu daga cikin masu danganta kansu zuwa ga addinin. Kuma suna ganin su ɗin da su da iyayensu da kakanninsu da kakanninsu duk musulmi ne. Zai wahala ka kore musu musulunci ka ce su ba musulmi bane a yarda da shi. Kuma duk inda ka taho kake da awar musulunci in suka taho kuma sai a ɗauka ɗin kai mabiyinsu. Saboda sun fi ka matsayi a cikin al'ummar ku. Kuma amma da su kuma za a haka kai a yarda addinin a ƙarshen zamani. Su ma annabi ya yi ishara zuwa gare su. Dan manzara sun sunan ya bayyana ababai da za su faru kafin faruwar. Ubangiji ya sanar da shi ta hanyar wahayi. Aka tambayi mafiya haɗari a kan al'ummarsa yake kawun min bani jiddati. Waɗansu ɗaya cikinmu ya takallamo da bi arsinati suna magana irin tamu. Kalmar shahada suke yin su ma suna yi. Kana salloli guda biyar suna yi. Kana zuwa alhaji da umara su ma suna yi ko ba su biya wa wani. Yace amma hakikanin gaskiya su suke yakar addinin su wakilci kafirai yi aiki a madadin kafirai wajen yakar addini. To dukkan waɗannan ababai na nuna bakuntar da al'ummar musulmi za su samu kansu a ƙarshen zamani ta tara bakunta da za su samu kansu a farkon zamani. A yau duk wanda yake son yaƙi addinin musulunci a mataki na cikin gida ko a mataki na waje yana neman wasu ne daga cikin musulmai su bashi haɗin kai don ya yaƙi musulunci. Amerika ba ta samu damar shiga Iraki ba in ba don ƙasashen musulmai da suka ba da goyon baya ba. Domin babu wata ƙasa ta kirista guda ɗaya da ta yi iyaka da ƙasar Iraki duk ƙasashen musulmi. Ƙasar Saudiya, ƙasar Kuwait, Taji, Jordan, Iran, Siriya. Waɗannan su ne ƙasashen da suke da moda mai tsarin su da Iraki ta gaba ƙasar Arna ɗaya. To amma ta hanyar sararin samaniyarsu ne da faɗin ƙasarsu da ruwaye ko tekunan da suka bi ta ko fadamun da ke cikin aka yi amfani da waɗannan ababen wajen kai hari cikin Iraki har aka kama Iraki. Idan ɗaya daga cikinsu ko biyunsu ko su duka suka samu sai daba zai wa Amerika wahalar samun sukunin yakar Iraki. Suka kake nan da musulmi ke na aka haɗa kake. Haka kuma da goyon bayan al'ummar musulmi ne Amerika ta sami nasarar da kare gwamnatin ɗin Taliban. A Afghanistan. Domin duk abin da ake bukata na bayanan asiri irin intelligence report da ake bukata gaba ɗaya Amerika ta same shi a hannun gwamnatin Pakistan. Dabbar Wiz Musharraf. Dan babu wata gwamnati da ta san sirrin ɗin Taliban irin nan. Su suka bayar da kafa da lagon yaƙar su. Kaga anan gudun da musulmi aka haɗa kai aka ci ƴan uwan musulmi a bugiran su. To kuma da su ne da goyon bayan su a yau a Isra'ila take samun sukunin abin da take yi a Lebanon da wanda take yi a cikin Palestine. Da kansu shugaban Israel Ehud Olmert take cewa dukkan abin da suke yi suna da goyon baya cikakke daga kasashen Larabawa da musulmi. Ya sha faɗa tun da aka fara yakin yau kwana 31 ana yakin abin da yake dandazawa ke nan bayan kowane kwana uku kwana hudu. Ko babu wata ƙasa ta musulmai da ta fito ta ce ƙarya take ban da goyon bayan mu. Babu wata ƙasa ta Larabawa da ta fito ta ce ƙarya take ba da goyon bayan mu take yi ba. To kun ga duk waɗannan abin da suke nunawa ya ƴan uwa musulmi. Wato matukar Ubangiji Ta'ala bai maka gaman kasar ba, bai mun gaman kasar ba, mun tabbatu a kan addinin mu. To ƙarshensa mutum ya zanto da shi za a yi amfani don cutar da musulunci. Da shi za a yi amfani don kawo ‘yan uwansa musulmi shi kansu. Don buƙatar sa ta shi kaɗai tafiya ya jefa al'ummar sa cikin halin da kan kai. Ya sanya makomar ‘ya’yansa da jikokinsa ta fita cikin haɗari da shi cikin duhu. Don wata buƙatar sa ta shi kaɗai. To da haka wannan shi yana daga cikin abin da ya kamata mu yi izina da hassara da shi. Sabubban da za su sa mutum ya tabbata akan addini suna da yawa. Ɗaya daga cikin sabubba na farko shi ne kowane musulmi mace ko namiji ya san cewa ba zai aikata addinin musulunci ba da ka, ba zai aikata shi ba da jahilci, ba wannan aikata shi bisa ga zafin sa ko san zuciyar sa zai aikata shi ne bisa ga harkan ilimi duk abin da zai aiwatar ya san cewa ilimi ne ya jagorance shi wajen aiwatarwa ba al'ada ce da ya tashi ya gani ana yin a garin su ko unguwar su ba kuma wani tunani ko zaton sa bane ba zai bautawa Allah da shi ba a bautar Allah da zato ba a bautar Allah da tsammani ana bautar Allah ne bisa ga yaqini wanda ke nuna samun ilimi tatacce gyararre sai ne daga cikin abin da in kana da shi zai baka kariya zai sana maka rigakafi daga fadawa cikin ranar halaka kuma dukkan mutumin da yayi cutar da kansa wajen bai sami ilimi na addini ba bai karanta shi ba kuma baya neman shi ko shakka babu a kowane lokaci wani bakon ra'ayi ya zo masa zai iya sa ya canja wani ra'ayi da yake da shi a jiya ko shekaran jiya a gobe kuma idan ya samu wani ya canja wanda ya dauka a yau sai ya zanto insanun kasirun talawul kullum yana ta canjawa to amma idan mutum yana da tatattun ilimi na addinin musulunci wanda aka tsotso shi daga karkashin ayoyi na alqur'ani da hasken hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahihai bisa ga fahimtar magabata na gari to wannan ita ce babbar kariya ita ce babbar ganuwa da za ta bai kowane musulmi wato ainihin wato tsaro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi ingantacce yake man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqatan aljanna dukkan mutumin da ya kama wata hanya wanda yake neman ilimi a cikinta ubangiji subhanahu wa ta'ala zai hore masa hanya ta shiga aljanna matakar mutum zai nemi ilimi to kamar ya kama titi ne na zuwa aljanna wa inna al'alima yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fi al-ard hatta al-fitan fi al-bahr mai ilimi ne kokowar zama malami mai kokarin karatu dukkan halittun da ke cikin sammai da wanda ke cikin karsai suna nema masa gafara a wajen Ubangiji hatta kifaye da ke cikin ruwa suna masa istighfari suna roƙa masa gafara to kaga wannan daraja kenan ta musamman da yake wa innal mala'ikata la tadu ajnihataha li talib al-ilm rubbam bima yasma mala'iku kansu wato suna sassauta fukafukansu ga mai neman ilimi dan nuna yarda da abin da yake yi al-imam al-qarafi a cikin littafin al-zakhira yace abin da ake nufi da wadu al-mala'ika fi ajnihataha wato yadda mala'iku za su sassauta fukafukansu kana da dama kai masa fassara ɗaya daga cikin biyu fassara ta farko yayin da yazo wucewa sai ga ganci suna jawaki a sama za su sassauta fukafukan su lokacin da sun so ya daina kada fukafukan sa alama ce cewa zai me zai sauka su suwa mala'ikun za su sauka su tsaya har sai ya wuce sannan su saki daki fassara ta biyu da malamai ke wa hadisin suka ce sassauta fukafukan su sauka ba wai saukar ba in sun sauka din za su yi abin da hadisin ya faɗa a baya shi ne yi masa addu'a da nema masa gafara sun da matsala shi yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fil ardi hatta al-fitan fil bahr ma'ana dai ba wanda yake da daraja irin wannan in ba mai neman ilimi ba ba wani basaraki ko wani attajiri ko wani shugaba ko wani mai kuɗi mace ko namiji da zai taho sai shi wani ne dan wani jikan wani mala'iku su sauka su yi masa fare ko su tsaya suna roƙa masa gafara sai in ya zanto mai neman ilimi na addini mai neman ilimin addini ne kawai ke da wannan daraja yake da wannan matsayin a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa manzon Allah ya bayyana wato akan cewa ranar ilimi ya fi ranar ibada me yake nufi da ranar ilimi ya fi ranar ibada abinda ake nufi idan ka sauke ibada ta farali sallah ta farali sai ka samu ranar lokaci to da kai amfani da wannan ranar lokacin wajen sallar nafila da kuma kai amfani da shi wajen daukan darasi ko cikin alqur'ani ko hadisi ko fiqh ko tauhidi darajar tafalalar yin amfani da waɗannan wajen ilimi ta fi yin amfani da shi wajen sallar nafila wannan daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam don abinda wannan ke nuna wa darajar ilimi sannan kuma ya sake cewa wa innal ulama'a warasatul anbiya malamai magadan annabawa ne wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al-ilm faman akhadha bihi faqad akhadha al-hadd al-wafir kuma su annabawa ba su bar gado ba na kuɗi ko dukiya da za a gada wasu ba zinari ko dirhami ba abinda suka gadarwa al'umma shine ilimi dukkan wanda ya riko da ilimi hakika ya yi riko da babban rabo annabawa ba a cin gadar dukiyarsu ana gadar iliminsu ne da abinda suka isarwa al'umma abinda duk annabawa suka bari na kayan gado sun bar shi ne a matsayin sadaka ƴaƴansu da jikokinsu ba su cin gadarsu wannan shine abinda annabi ya tabbatar cikin hadisi sahihi da haka kenan wannan na nuna girman ilimi da mutuncin ilimi kuna da hadisin Safwan ibn Affan al-Muradi wanda ya shigo cikin masallaci annabi na kishin gidewa annabi sallama yace ji'tu atlubu al-ilma maza Allah ya tashi zo nace marhaban bi talib al-ilm nazo dan neman ilimi maza Allah ya tashi yace madan lalale marhaban bi neman ilimi dan mutunta ilimi da jinjina wa masu ilimi da haka ya yan uwa tasaccen ilimi da mutun zai koya shi ne abinda zai ba ka kariya shi ko ilimi wato darajarsa na komawa ne zuwa ga mai ka karanta ba yadda za a yi mutumin da yake galto da karatun ilimin da yake da alaka da alkur'ani ko ta fuskar karatunsa kamar ilimin tajwidi da ilimin qira'at ilimin tajwidi dan ya baka hukunci hukunci na iya karatu ahkamun nunus sakina wat tanwin almimus sakina wat tanwin annun wal jim almutaddidatan الإدغام المدود مخارج الحروف صفات الحروف الوقف والابتداء صاروا بنتو كنت اللي فيه ده علاقة ده هي كراتو بننتر كراتو فرد كلمومي دي دي فرد كلفوز دي دي اي نازن سيا اي نازن تاش ان نازن سيا اي نازن يوكا بي اي نازن بدن يبا وان نجيل من تجويده كنا إلما الكراءات كما لنجي سنتن في مكا كراءو إيغوما متواترين عكسو كتا القرآن كسانسو كبنبنجي وانده يتقلتا da Qur'ani ta fuskar karatu kenan ko ya tsakalta da shi ta fuskar sanina ilimin ulumul Qur'an da tafsir wannan yana tantance maka sanin ma'ana a cikin Qur'ani ka sanan ya tsakul mansub al-mutlaq al-muqayyad al-'am wal-khas al-makki wal-madani awwal ma nazal akhir ma nazal ka babu shi da kanon wadannan kaga ilimin da zai sanar da kai tafsiri kenan al-Qur'ani ko ilimin da zai koyar da kai yadda zaka rubuta kalmomin alqur'ani ilimin rasm al-usmani ko ilimin adab yadda zaka yi wasullan alqur'ani ba haka wa ake zuba su ba tan fataha tan kasra tan dhamma nan fadu rusulla bi asama kan fadu rufa bi asama ko rusulla bi asama ba haka ne kawai ba ake zuba su akwai tsari yadda ake rubuta su ko su tsafa wa juna ko su dace da juna gurgudan wani irin harfi ya biyo baya na idgami ne ko na ikhfai ne ko na izhari kaga sanin yadda zaka rubuta kalmomin daban sanin yadda zaka iya karatun daban sanin yadda zaka san ma'anar daban shin mutumin da yake galta da wannan ilimin baya daidai da ilimin da yake kasa da wannan ta fuskar farza daga nan sai ilimin hadisin manzo Allah riwaya tan wata daya riwaya dan tantance mai inganta da wanda bai inganta ba diraya dan tantance mai hadisi ke nuna wani hukunci hukunci da zai yi istinbati mai zai iya kalata a ciki kaga wannan hidimi ne mai daraja ilimi ne mai kima ko ilimin fiqh wanda zaka ga wannan hukunci hukuncin shari'a ko wanda kai masa mahallin sa da yake wajibi da yake mustahabi da yake haram da yake makruhi menene ko mandubi tantance wannan duk ko wata mas'ala sama mata dalilanta kaga wannan ilimi ne mai kima ilimi ne mai daraja ko ilimin tauhidi da akida wanda zai bambance maka rarrabe tsakanin haƙin Allah da haƙin annabi tsakanin haƙƙin annabi da haƙƙin iyaye tsakanin haƙƙin iyaye da haƙƙin mata ka koya ƴanka dan karka garwaya su da juna wani lokacin haƙƙin Allah ka baiwa annabi da da'awar kana son annabi kana girmama shi wani lokacin haƙƙin annabi ka baiwa iyaye da da'awar kana son iyaye kana mutunta su a'a ilimin tauhidi zai tantance maka wanne yafi girma tsakanin haƙƙin Allah haƙƙin manzon Allah haƙƙin iyaye haƙƙin dukkan ma'abucin haƙƙi a kanka menene ya tantance siffanta Allah da shi na sunaye da sifofi me yake tantance dingina ma Allah na sunaye me yake tantance siffanta shi na sufofi me ne abin da yake yin tantantar Allah da bauta shi kadai ba tare da an garwaya shi da abokin tarayya ba dukan waɗannan ilimin tauhidi kenan ko ilimin akida waɗannan ilimomi guda hudu sune ilimomin da suka fi kowane ilimi daraja da kima, kuma sune ilimomin da duk wanda yake danka su za su baka kariya daga fadawa cikin ramin halaka. Ya iya karanta wani ilimi da ba wannan ba, kai zurfi a cikin sa, sannan sa baya nuna ka san wannan sai ka karanta wannan. Ka iya karanta nahwu, ka karanta sarfu, ka karanta balaga, ka karanta adab, ka karanta usul al-fiqh, mustalah al-hadith, al-jarh wa al-ta'dil, ilmul ruwat da sauran kowane abu za ka karanta. Su makamaci ne na fahimta waɗancan hukumdu, su kadai ba sa kai ka aljanna. Dan ka gane fa'ili marfu'i ne, mafa'ulun bihi mansuban ne, kadai ba zai tafi da aljanna ba, ba za ka iya ansa tambaya ɗaya ba cikin tambayoyin kabari. Har sai in ka yi amfani da shi wajen fahimtar tauhidi, ka yi amfani da shi wajen fahimtar Qur'ani, ka yi amfani da shi wajen fahimtar hadisi. To kaga anan yadda ilimomin suke kenan. Waɗannan ana kiran su ulumul ghaya wal maqasid. Ilimin da dan su ake yin ilimi, kai tsaye suna kulla alaƙa tsakaninka da Ubangiji, su waɗancan guda hudu. Sai kuma ulumul ala wal wasa'il, ilimin da shi matattakala ne dan zuwa waninsa. Shi kadai ba ilimi ba ne sai in ka san yadda shi matattakala dan ka je ga waninsa. Shi ne nahwu da sarfu da balaga da adab da sauransu. Ana mai da su matattakala na fahimtar Alƙur'ani, matattakala wasila tsari na fahimtar hadisi ko fiqh ko tauhidi. To kaga lokacin da mutum ya san ilimi da wannan kima ta su, kuma ya bayar da ilimin, ya bayar wa ilimin lokacin sa, ko shakka babu zai iya bada ka ilimin, zai iya baka kariya daga fadawa cikin ramin halaka, ya zame maka garkuwa. Wani ba zai zo ba ya zarga ma igiya ya daka inda ya ga dama cikin ramin bata, cikin wani wato cikin wata bid'a, cikin wata shirka, cikin abin da zai iya kautar da kai, ya nesanta ka daga tafarkin manzon jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan su ne asalin ilimi, kamar yadda Ibn al-Qayyim ya ce, al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bitamwi mal ilmu nasbaka lil khilaf safahatan bayna ar-rasuli wa bayna ra'yi fasih. Yace ilimi shine Allah ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, sahabban sa sun fada ba tare da wani kwana-kwana ba, ba tare da garwaya kariya da gaskiya ba, tattaccen ilimi wannan shine. Saboda haka samun ilimi tattace zai taimaka mutum kwarai da gaske. Ina ta maimaitawa ilimi tattace, an ga dama ka ce masa ilimi mai amfani, kamar yadda wani marubuci cikin salafi ce, al-ilmun nafi' wal amal salih. Ilimi mai amfani shi da zai haifar da aiki na gari, ake ilimi mara amfani shi kuma zai haifar da aiki da ba na gari ba. Za iya yin ilimi kuma ka ɗauki shekaru kana ilimi, in baka samu jagoranci mai kyau ba lokacin da kake neman ilimi, malamin ko wani sai ya dora ka kan wani tafarki wanda yake mai dogon zango ne, kafin ka dai inda kiriya take, ka fata wa kanka lokaci har ka mutu ka dai inda kiriya take ba. Sai mutum ya shiga sulhun sa wai ka iya yin ilimi, gurbataccen ilimi ya kasance ya dora ka abin da yake ba tafarki shirya ba. To kaga a nan gurin tun farko sai mutum ya kasance ya biyo ilimi muhimmanci da mutunci, wanda ke nuna wajibi ne samun malamai da za su karantar da al'umma wannan, dan su ba su kariya daga fadawa cikin ramin halaka. Waɗannan ilimomi guda hudu a ba su kima su wajen karantarwa, a ba su kima su wajen ilmantar da su da yaƙa su tsakanin jama'a. Ba wai a makaranta kadai ba, wani ba zai je ajiye karatu ba, a makarantu da masallatai, a lokuta da suka dace da mutane su halara, tsakanin maghrib da isha, bayan sallar asuba ko bayan sallar la'asar. Kuma a karkasa mutane mataki-mataki gwargwadon su kone iya karatunsu. Akwai karatu na kowa da kowa, wanda galibi yakan ɗauki sifa ta wa'azi wa'azi da ko ba da fa'idojin ilimi wanda mutum zai je lirikewa. Akwai karatu na keɓantattu wanda ake baiwa waɗanda suke da ido a cikin harkar karatu, wanda za a zurfafa musu, a fatata ƙirjinsu, a yalwata bayani akan waɗansu matsaloli na ilimi, don saboda su ma nan gaba su karantar da wani. A taƙaice dai ‘ya’yan uwa, jahilci na ɗaya daga cikin abin da ke kawo mutane su fata ada da yanzu da lokacin da zai zo nan gaba. Wanda ya bata ada, to ya bata ne imma saboda jahilci, imma saboda abu na biyu wanda zan yi magana a kansa nan gaba. Jahilci na ɗaya daga cikin abin da ke kawo mutum ya halaka, ya lalace. Ubangiji ta'ala ya ce, walau annana nazzalna ilayhimul mala'ika wa kallamahumul mauta وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون. waɗansu daga cikin mutanen makka ne da suka kafirce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah yake cewa dan siffanta mana mafarar kafircin su walau annana nazzalna ilayhim malaika inda a ce mun saukar da malaiku su zo wurin su su gansu mutum da mutum irin yadda mutum ke ganin mutum malaiku su suka gaban su wa kallamahum al-mauta inda za a rayu da duk waɗanda suka mutu baya a tarihi su yi musu magana su zama shaida ga annabi cewa gaskiya ne alqur'anin da ya zo da shi gaskiya ne wa hasana alaihim kull shay'in qublan duk wani abu da mutu a dawo da ranka a nuna musu wannan izina ce kan yiwuwar tashin kiyama za ku mutu za a tayar da ku Allah ta ma kanu li yumin ba za su yi imani ba illa an insha Allah sai in Allah ya hakura walakin aktharuhum yajhalun da yawan su suna jahiltar mai ce ce gaskiya daga aljahl din nan shi ya haifar musu da wannan shi ya haifar da batan mutane da dama a baya a tarihi wanda misalai ba za su kare ba abu na biyu daga cikin abin da zai bai wa mutum sabati a kan tafarki shirya shi ne ikhlal fi tsakaninsa da ubangiji wanda kake niyya a cikin dukkan abin da za ka yi da dukkan abin da za ka ce ya kasance ka yi su cikin Allah kar ka yi abu don ka samu wani matsayi a cikin jama'a kar ka yi wani abu don ka tara dukiya kar ka yi wani abu don wani mukami sannan kar ka yi wani abu don ka ba wani haushi ya ji haushi sannan kuma kar ka yi don ka burge wani kana yi ne don neman yardan Allah kai wani ya ji haushi rashin sa'a akai ya ji haushi amma ba manufar ka bane ya ji haushin wani ya ji dadi da sai ne aka yi ji dadin amma sai baka kullo niyya a gida ka zo don iya ji dadin ba kada ya bo ya kara maka himma kusewa kuma ta dakushe ka ya kasance da ya bo da kushe daidai a wajen mai ikhlas kushen mai kushe baya sa ya fata abin da yake yabon mai yabo kuma baya kara masa akan abin da ya kulla niyya a kai baya kallon mai zai samu a duniya ina tunanin mai zai samu a lahira baya kallon taron mutane da za su yi masa tafi ko su yi kabarbari saboda shi ya san babu ta daga cikin su da idan Allah ya karɓi rayuwarsa a yau da la'asar zai taya shi zaman kabari na minti biyar don ya dauke masa kewa wanda yafi kowa kaunarsa shi ne wanda yafi kowa cewa a gaggauta a kai shi inda za a yi rashin sa'a ya yi mutuwar dare irin karfe 12 kaga sai da safe za a yi jana'iza to wanda yafi kowa kaunarsa da sansa din nan da wuya ya iya samun karfin hali ya kwana tare da kai a ɗaki ɗaya bayan kamu dan yanzu ka canja inda sunanka wa da yanzu ka zama gawa tsoron ka yake ji matarka da ƴaƴanka tsoron ka suke ji babu wani masoyi wanda zai iya maka komai bayan ka riga ka mutu to wanda sai ta saka kake gaskata da niyya dan ka tsira a cikin kabari ka zama sa'id fil hayat al barzakhiyya a rayuwar ka ta barzakhu ta bayan mutuwa kafin tashin kiyama sannan kuma ka tsira a gaban Allah ranar tashin kiyama to wannan ikhlasi ɗaya ne daga cikin abin da in an same shi a cikin aiki kaɗan sai ya yawaita aiki idan kuma an rasa shi ko mun yi wani aiki sai aiki ya zama kaɗan don ubangiji ta'ala na gina sakamako ne akan ikhlasi kuma da shi aka halitta mutane kuma da shi aka umarce su wa ma umiru illa li ya'budullah mukhlisina lahu din kuna fa da aka lallai mutum ya zanto yana da ikhlasi Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص تاتشن الديني كيف انتشن الديني وتعين شن ينا تبطواني إلى الله سبحانه وتعالى شيك ساكمكو أكثر لإخلاص نيو فنجل تعالى كيف باتكاريا يزاليك كيف بذلك نصر أكثر irin yadda shaitan ya so ya ci nasara akan annabi Yusuf dai ɗan lokacin da yake saurayi yake cikin gatsin samartaka ga mace san kowa cikin wanda ya rasa kyakkyawa ko babbar mace kuma a wuri amintacce wanda ba wanda zai iya lekawa ya ganci sai ubangijinsa ya keɓanta daga shi sai ita a ɓoye a suturce ghallaqat al-abwab wa qalat hayta lak amma yace ma'azan ba إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وبنجدك ولقد همت به وهم بها لولا أرى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين أو تقرأ إنه من عبادنا المخلصين ما حد الشاهد إنه من عبادنا المخلصين لأن القراءتين كالروايتين قراءوا إيه وده بيك من رواية بيتي إذن أفسر فيها واتو فالرود كان يا إسامو بيصاتا تكين تركن لما تتقنى مثبا باوي دنبا يدش أوا بني با آية تانون ينا دش أوا حلم تتن أدن أن ركب دش أوا أتترد ولكن همت به وهم بها تاسوس يا سوتا أما أقول من منجي فكانوا سنتا دنس سنتا أتكيك بابو كي شيكو ما سنتا ينا دا ترنكي دا دبي بينتا كوا أي همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي واتو سنة أقول أبنجيجي سنة ساكمون أبنجيجي shine yasa ya danne karfin soyayyar sa idan ka rubu da abu an kawai ba ka san akwai nada ta barkiya kawai dan kai ba ka sha'awar giya ba dan Allah ya ci karanta mun ba ka sha'awa kaga babu nada babu zulubi amma kana sha'awa tsoron Allah ya sa ka bari shine kake da me nada ka rubu da mutum dan ba ka da sha'awa kawai kai sha'awa ce ba ka da ita ba dan Allah ce wala ta karbu zina ba babu lada babu zulubi ya rabu da mace don baka da mazakuta babu lada babu zulubi ka rabu da mace don saboda dama kana da wanda ta gamsar da kai dan haka ta kanci ki bata maka babu lada babu zulubi amma kana da ja'awa rai ya biya amma ka fi karfin zuciyar ka to wannan ne ake samun farda ana ake samun falala dan haka galibin malaman tafsiri suka ce hamma bihi laqad hamma bihi wa hamma biha ita ta so ina ma ya aikata kaza da ita shi kuma ya so ina ma ya dake ta wai ta ce ya so a dingina soyayya zuwa ga amma almuhaqqiqun daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a ku kyale lafazin yadda yake a larabcin sa hamma laqad hamma bihi wa hamma biha amma bambanci shine ita ba ta da takawa shi kuma yana da takawa ranka ya zo amma takawa ba za ta bari yi ba ko ba ita kada ba in za a tsaro da irin ta takawar ta su karfin su gaba daya to wannan cikin nan daraja din da dauka sai kuma Allah ya ce innahu min ibadina al-mukhlisin lalle shi yana cikin bayin mu masu ikhlasi a ce ikhlasin ya kuma kawo jami sauti wa wancan tarko da wancan mace ta tsana masa a wata kira'a innahu min ibadina al-mukhlasin ina cikin bayan mu da muka zabe su muka ke fanci su to ai haka lasa sun ba ukhlas ma'ana sai dai ikhlasi sannan kuma aka zabe shi ba dan ya ikhlasin ba da ba za a zabe shi bace da haka dai kyauta taliya tsakanin mu da ubangijin mu lokacin da muke kowane irin abu da yake da alaka da addinin mu sai ne daga cikin abin da zai ba mu sabati akan gaskiya dan wanda yake da ikhlas har kullum yana fifita bukatar addini ne sama da bukatar kansa amma wanda bai da ikhlasi ko bukatar kansa yake kallo da riba da zai samu a duniyan ci kuma da amfani da zai samu na lahira to wannan ko shakka babu samun ilimi a matsayin abu na daya samun ikhlasi a matsayin abu na biyu wasilan da cikin wasa'il na sabat mu koma cikin suratul anfal Allah ya jero dan sa ba bai a jere sai yake magana akan sabat to kuma sabati dukkan sabati ne sabati a gidan sabati a filin yaki ayoyin suna magana akan sabati a filin yaki ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun wa ati'u allaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatakhsaru wa tadhhabu rihukum wasbiru inna allaha ma'as sabirin wa la takunu kalladina kharaju min diyarihim bataran ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله ما يعملون من شيء ودنا ايوه يسنا في سوره الانفال ودنا سنن كل شيء وسوره الانفال تاسو كان دم بيان ياكن قولوا ده كنت سو كنت انا جليما ده سوره بنجي دي في ذلك في سوره الانفال idan kun hadir tawaga ko jama'a ta kafare da suke ya zarku fasu ko ku tsaya ku jajirce kada ku tsorata kada ku bugi ta kar ku gudu fasu ku kafu a inda ku kar ku gudu irin da mun ji tsoro babu laifi ku yi gudu na dabarin yaki sun fito kun fito sai suka tura wani adadi su tsokano su idan suka tsokano su don su gudo su kuma sai su dauka sun gudo ne to wannan baya cikin gudu da shari'a ta hana ko kuma ka gudu da karamar runduna da aka muku kofar rago don ku je ku haɗu da babbar runduna da suke sansani a wani waje su taya ku faɗa wannan baya cikin irin gudu da shari'a ta hana wa man yuwallihim yawma yazun duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma wa'u jahannam wa bi'sal masir mutaharrifan liqital bangotiya da izulliya wajen yaji wannan baya cikin gudu da aka yi hana mutum yi mutahayyizan ila fi'a wanda zai je ya tafi babban runduna dan ya tsere da karamar rundunarsa wannan baya cikin gudu da aka hana da aka ne duk wannan nau'i da cikin nau'ika na sabai واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون وان بتالا ان بتو من يوا دي يزنتو كل ربوتا اشي كينن ان بتن الله دن سواء افجن ياكي كو ا سكين جيدا دي ده دي سكين ده ابين زي بيو مسن تاباني كما ان بتن الله دن با اشي كوي ان بتو با سي اكتي تيوا وانا الى ده دي سكين ابين دي كري يسو سي دي قال لي عبادو دي اكن سي كاي دي كوي amma ba a cewa yi da yawa sai zikiri wadkurullaha kasiran la'allakum tuflihun ya ayyuhallazina amanu dhkurullaha zikran kasira wa sabbihuhu bukratan wa asila kaga kasiran da yawa wadhakirina allaha kasiran wadhakirat a'adda allahu lahum maghfiratan wa ajran azima zikirin ubangiji sai ne daga cikin abin da ke baiwa mutum sabaki to amma sai ya cika sharuɗa kamar haka sharuɗi na farko ya kasance abinda mutum zai furta da bakinsa a matsayin zikiri lafazin sigar ta tabbatar ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sigar ta tabbatacciya daga annabi ya koyi da zikiri da wannan subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ko subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته دكان ذكري ده suka tabbatar ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanya ingantacciya mutum ya mayar da su su ne abincin zuciyarsa su ne abinda harshensa ya lausa su da su to wannan ko shakka babu abinda ake bukata ke siga tabbatacciya daga bakin annabi kar mutum ya kirkiro wata siga ko a kirkiro masa sai zai kirkiro ta nabi yadda zinci haiti yadda annabi yake kuma ko da zikiri ya tabbata daga bakin annabi to akwai bukatar ka yi shi kadai yin shi ne kadai yayi shi kadai amma idan muka zo muka taru mu goma ko sha biyar ko ashirin muna yi da sauti iri daya tare da murya daya da kai daya mu fara tare mu kare tare to kaga wannan kaifiyar ba ta tabbata ba cikin aikin annabi saboda hakan sai gurbata wancan sigar ko da sigar ke kyawa ke fiyar aiwatarwa sannan abu na uku ya zanto cewa lokacin da bakin ka ke furta lafazin to kuma ya zanto zuciyarka na halarto ma'anar abin da kake faɗa kada ya zanto cewa zikiri ne na harshe kadai zuciya ba ta yi ba ta taya ka a'a dole sai an samu tarayya da muwafa'a بين القلب واللسان لابد ان تتم المواطاه التامه بين القلب واللسان فكانوا حركي ده زوفيا حركي نا فرض لا اله الا الله باكينا تنوم دا زوفيا دا تنوم بي معنى لا اله الا الله حركي نا فرض سبحان الله زوفيا دا تنوم بي معنى سبحان الله تنفي كوري والله دكان وتا ويا ده صفن تشر دكان وتا كفانا تو اذا ان سامو ذكري يا تكا wannan to wannan mutum ya dace da zikirin irin wanda ake bukata siga kaifiya almuwafa'a bain alqalbi wal lisan to wannan zikiri ya zama karbabbe kenan to ɗaya ne daga cikin abin da zai baiwa mutum sabaki dukun rahmar Allah subhanahu wa ta'ala ga wannan al'umma sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya lakkana wa al'umma siffofin zikiri daban-daban da sigoginsa daban-daban tsakanin na safe da na yamma da na kwanciyar barci da tashi daga barci da na shiga ko fita sawa'un masallaci ko kofar daki ko kasuwa me za ka faɗa lokacin da za ka shiga za ka fita waɗannan wurare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mutane kai hatta bai zaka fada idan ka farka da daddare kafin ka saki komawa farki kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koyar da mutane me zaka fada lokacin da zaka hawa abin hawa da bayan ka hau me zaka fada lokacin da zaka yi balaguro ka bar gari me zaka fada idan ka dawo daga tafiya duk manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da mutane me zaka fada lokacin da kaga hadiri ya taso iska ta taso guguwa ta taso sai annabi ya koyar da al'umma wannan to waɗannan dukkan su suna daga cikin wasailu sabat raya harkanka da wannan raya zuciyarka da wannan dai ne daga cikin abin da zai baka tabbatuwa akan tafarkin gaskiya shin koya zai dauki mintuna naka taso waɗansu lokuta naka cikin awa 24 da kake da shi a yini wanda wato kenan bai farka haka kawai sakaka baka da abin yi ba balle sai ka fada cikin waɗansu ayyuka na kafu da riga kai programming din kanka ka tsara kanka a lokuta kowane lokaci da ya kamata kai wazkurullaha katira la'allakum tuflihun sannan abu na gaba da ayat ta faɗa wa ati'u allaha wa rasulahu wa la tanaza'u wa ati'u allaha wa rasulahu wa ita'a ga allah ku ita'a ga manzon sira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rukun da'a ga allah da'a ga manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ne daga cikin abin da zai baka tsira a cikin kowane dangi ka samu kanka domin duk wanda zai ce maka kaza yi kaza har kaza abu kaza ya faru kai kana son kafin wannan abin ka karbe shi in nayi ne ka yi in na bari ne ka bari kana buƙatar ya kafa ma hujja da Allah ya ce manzo Allah ya ce haka kallon shi a matsayin shi na shi ne wani kakan kalli me yake faɗa a matsayin na abin da yake faɗa kana kokarin abin da zai ja ka akai kasance tafarkin gaskiya ne duk irin yadda ka dace kana yin abu ko ana yin a gidanku idan ka farka kuma wannan abin ya sabawa Allah ya sabawa manzon Allah da kuma baka wata wajen barin wannan abu mai da'a ga Allah mai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya hatta wani wanda ba Allah ko manzon Allah ba daidai da Allah a matsayin abun bi ko da shugabanci da aka ce a ce da malamai da aka ce a bi su da iyaye da aka ce a bi su sharadin bin su shi ne yin abin da suka ce a yi ya dace da wanda Allah ya ce manzon Allah ya ce domin ayat da ta yi maganar ulul amri da wanda ta yi maganar iyaye duk ta faɗa haka ulul amri da ubangiji ta ala ce ya yi wannan zina amunu a tiwon Allah wa tiwon rasul wa ulul amri ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah kuma ku yi da'a ga ma'abuta lamarin cikin ku majibanta lamarin ku malamai suke sabani su wani ne kulul amri waɗansu malaman tafsiri suka ce al ulama su ne kulul amri waɗansu suka ce a'a al umara su ne kulul amri kulul amri dai majibanta lamari sawa'un mun ce malamai ko kuma mun ce sarakuna al umara waɗanda sune suke gudanar da lamurran na rayuwar to aka ce a bi su amma bin na su aka bambance shi a cikin ayar wajen bin Allah da bin manzan Allah sai aka kawo kalmar ati'u ati'u Allah wa ati'u rasul wajen kullu al'amri ba kawo kalmar ati'u ba sai aka ce wa ulul amri yanzu ko atafi ne sannan aka yi gaba a cikin ayar sai aka ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kun yi jayayya kun yi jikasa cikin wani abu kuma yadda shi zuwa ga Allah da manzansa kuma ba a ce ba kuma wa ulul amri an ambaci Allah da manzansa sau biyu amma an ambaci ulul amri sau ɗaya sannan wajen bin Allah da manzansa an kawo kalmar ati'u da suke fa'idantar da za'a wajen bin ulul amri sai aka ce wa ulul amri ya zanto ma'tufun ala wa ati'u rasul malamai suka ce hikimar da suke cikin wannan shi ne saboda fa'atun lahi wa fa'atun rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa'atun mutlaka bigari kai da'an da ake wa Allah da wanda ake wa manzan Allah ana yi ne kai tsaye cikin abin da ya daɗi ko bai daɗi ba cikin abin da ka fahimta ko baka fahimta ba cikin abin da mutan gari suka ji daɗi ko ba su daɗi ba dole a bi Allah kuma manzan Allah kowa da yana so kowa ne baya so cewa ya so wani abu ne daban bai so ba wani abu ne daban shi ta shafa da bai so ba ba a ce mutlaka amma sa'a ta ake wa ulul amri kuma sa'a ce muqayyada ma'ana sa'a ce muqayyada sai in ulul amri din abin da suka faɗa ya zanto bai sabawa Allah ba bai sabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tura sahabbansa wata tafiya yana ta musu wani shugaba cikin tafiya sai suka fusatar da shugaban nasu sai ya hura wuta sai shi fushi ba ne shugaban ko da kace ku yi mata a cikin sai kai ne manzo Allah ya rada sai kuma mun zo ka fice su fushi za su yi gasa suka yi shawara ka ce a wai me yasa ba maka yi imani da manzo Allah ba dan mu kauce wuta ba to ko ma yi imani da manzo Allah dan mu kauce wuta ko mu zo mu shige ka kace ba za mu shiga ba daga baya kuma ya huce kuma aka cigaba da zaman lafiya har aka dawo daga wajen tafiya da suka zo Madina sai suka zo annabi labarin abin da ya faru sai manzo Allah ce da sun shiga cikin mutar nan da ba za su shiga ba inna mata'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne cikin abin da ya dace da daidai a ce kullum al'amuru za a yi musu da'a cikin abin da ya dace da daidai kaga a ce kenan wato da'ar Allah da'ar manzo Allah ya ce a kan gaba iyaye kuma da aka ce a bisu wa sayyidul insani bi walidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu bi amayn an iskur li walidayka ila al-masir dalat wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bi ilmin fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa wa tabi'u sabila man anaba ilay thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun suma aka ce in sun umarce ka daga haka Allah da wani ka saba wa Allah fa la tusihuma kar ka bi su a ce kaga suma da su ba a sake take babu kaidi ba kamar yadda kullu al-amr suma da su ba a sake take babu kaidi ba amma da'ar Allah da da'ar manzo Allah wannan a sake take babu kaidi a koyo shi fi kullu zaman mu fi kullu makan a kowane wuri a kowane zamani to da haka kenan da'a ga Allah ya dan uwa lalle daina daga cikin abin da zai kautar da zai kautar da mutum daga fada wato daga ramin halaka ya dora shi akan daidai wa sai wallahi wa rasuluhu sai ubangiji kuma yace wala tanazzum wato kada ku yi jayayya ko kar ku rika musu tanazzum jayayya wani lokacin akan ce masa aljidal ko almujadala tanazzum shine kace shi ce yadda abin zai bayu zuwa ga murabu gida biyu ko murabu gida uku ko murabu gida hudu Allah ce kar ku yi wannan wala tanaza'u fa tafsir kada ku yi jayayya dan sai ku kiyi sai ku yi rauni wannan abari ku kuma karfin ku ya tafi ya zanto ba ku da karfi ba ku da farin to jayayya ya yi kuwa iri jinsi akwai jayayya da za ka yi da ni ko in yi da kai da nafi in tora ta akan daidai kai da inda za ka fahimci daidai daga bakina za ka fi in ni na fahimci daidai daga bakinka zan bi ni da kai muna yi bisa ga cewa kowa yana neman gaskiya lalibai ke cikin duhu amma da zaran an haska masa ita ya ganta zai irin wannan jayayyar ba a hana yin ta cikin addini ko da sahabbai ma sun yi da juna akan ire-iren wannan jayayyar kun san abin da ya faru tsakanin Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi Abbas da wane ne lokacin da suka yi rikici akan shin wanda ya je aikin hajji da Ibrahim ya cikin sa zai iya yin wanka ko ba zai wanka ba zai wanke kansa ya tuda kan ko ba zai tuda ba suka yi jayayya sai suka koma wajen Abu Ayyub Al-Ansari ya rabe musu gardama hadisin da cikin Bukhari kaga ai jayayya ce wannan yake kaza ne yake kaza amma ko wannan neman gida dai dai suke kuma da suka je bai dai dai ta bayyana kowa ya sallama har shi wanda ya jayayya da Abdullahi Abbas to bisu wani yake cewa daga yau ba zan kara musu da kai mana daga na san kai ko gidi ilimi ne yake ake fada to ka ga kenan ya halatta ayi jayayya da lokacin bayyanar da gaskiya to amma jayayya irin wanda musulunci ya haramta cikin jayayya da ba a nufin bayyanar da gaskiya kowa na son sai yayi kai game da dan uwansa ni kawai manufa ta ya zanyi in kai da kai kuma manufar ka za ta kai kai irin wannan da yake ba ta da amfani sai kuma take haifar da gaba a tsakanin al'umma sai take sa mutane su rabu gida biyu ko gida uku sannan akwai jayayya kan harkar addini akwai jayayya kan wadan harkoki na duniya dukkan wanda yake da tunani da hangen nesa mai zurfi ba a rikici da shi a kan harka ta duniya sai kan harka ta addini. Harka ta duniya kamar an sa ni ne shugaba ko ni ne sakatare ko ni ne ma'aji. Sai wani lokaci ya aka zo aka ce ana ganin bantancinta ba ko ana ganin katsawa ta ko wani laifi na za a cire ni. Wannan harka ce ta addini ko kuma harka ce ta duniya. A suka ma da harkar duniya ko da kuwa sun kungiyar ita addini. Lokacin da aka zo rikici shi kan sun haƙura da yake in tsare haɗuwar kan al'ummar musulmai. An ce dole in sauka shi kenan sai in yi haƙuri in bayar. Dan dai a zauna lafiya kamar ɗaya daga cikin jikokin annabi da ya ga rikici ya rikici sai ya haƙuri bar wa ba a waya ya ce su ji shugaban kuɗin aile a zauna lafiya a tsare jinin al'ummar musulmai. Ba zai tsaya yana rigima a kan cewa wato ainihin sai ya riƙe shugabancin ba don saboda hakan zai bayi zuwa ga al'umma ta bikin su. Saboda duk yadda kake ganin wani hare ne matuƙar ya fito an ji shi to ko yaya idan ku tana ta so ku kawo wadan su za su goyi bayan sa ba dan suna son shi ba sai dan kai suke so su kawo wasiƙa shi tun ba sun suke ba amma sun yadda a wannan lokacin tunda ya kaga tutar ya karka su bi shi a tafi akan haka. Su kaga wannan yana haifar da rigima a tsakanin al'ummar musulmi. To duk lokacin da za a yi rigima da ni a kan harka ta duniya sai kasance na abu da ladan. Duk lokacin da za a yi rigima da ni a kan ni ne ladan ko wani ne ladan na haƙura in zai. Duk lokacin da za a yi haƙuri da ni a kan ni ne liman ko ni ne mamu in haƙura in zai. Duk lokacin da za a yi rigima da ni a ni ne shugaba ko sakatare ko ma'aji a ba ni ba ne ba ya haƙura in zai matuƙar janyewa ta za ta taimaka wajen haɗuwar kan al'ummar musulmi su tafi tare. Kuma lokacin da na danye ba daidai ba ne lokacin da na danye kuma in fita idan na haka ya fata canja rani ba ke ni na haƙuri na barwansu shugabanci amma kuma na koma gefe babu ruwa na da shi ba ni ba shi yanzu kowa ya san shi daban ni daban ban warware matsala ba abin da zai taimaka wajen warware matsala a ganna a gefen da ba ni ba shi waɗansu ayyukan alkhairi suna haɗa mu ne ko ni in kira shi ko shi ya kira ni ko a masallaci na ko a masallacinsa. Wani abin farin ciki ya same shi in je miki na waya same ni ya zo mun. Wani abin ta kai da bakin ciki ya same ni ya zo mun in na ya same shi ni ma in je masa. A nan za mu baiwa waɗanda suke tare da mu hawatan muna tare da juna. Ko da kuwa wato ba cikin wata tafiya iri da muke ci ba. Amma ta yadda zan rabu da shi ba ni babu shi. Fata nake kar da ya same shi yana mun fatan kar da ya same ni. Ko shakka babu wannan wato ramin halaka ne mai girman gaske Allah ya kare. Kuma shi ne abin da zai haifar da wannan abin da Ubangiji ta ala ya ambata wala tanazu fatakshin in kun yi irin wannan tanazu za ku karye wata za a bari kun kuma karfin ku zai kwarjinin ku zai ne haka lallai a iya samun fahimtar juna tsakanin ni da kai ko tsakanin ni da shi har ma kar mu mai ka fahimtar junan mu ya zanto sanadi na yasar juna sanadi na fito na fito da juna sanadi na cin mutuncin juna ko da ce dan ya tsora ni wata rana na je na faɗa abin da bai dace ba to ya kamata a samu annasi falmanso tsakanin abin da na jiya da abin da zan yi yau tsakanin abin da na yi yau da wanda zan ji gobe ko da in ji kokarin ya zai in dawo kan daidai kar in ce tunda na faɗi kaza kuma kafir ya ajiye to haka kamata in janye ba sai dai in mutu akan wannan kaza da na faɗi kaza kuma tarihi ya haddace a wuri kaza na faɗi kaza kuma yanzu na gano ga daidai ga shari'a kuma in ce a'a idan na haka ai na janye magana ta na warware kai da to wannan shaitan ne yake yaudaran mutum ya hana shi cin gaskiya ya hana shi wato ainihin bin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ya yan kuwa wato tanazu'i dai ba ya da amfani sai in ya zanto an za a kiyaye sharadda haka kuma jidali ba ya da amfani jidali da dai in ce ka dai ka yi ta faɗa ni in zai in yi ta faɗa yau in yi maka raddi ko baka yi min raddi ba ya da amfani wato an tambayi wani magabaci cewa in yi jidali tsakanina da wanda ya saba mun sai ce a koyar da sunna sai ce yo aiki yana jidali da ne sai ka koyar da sunna in kana koyar da sunna dan za a fahimci gaskiya ko mun dadewar lokaci amma in ka tsaya jidali sai wani ya kawo maka karamin abu ku ta musu yau ka ce gobe ya ce jibi ka ce jibi ya ce ku yi ta yawo kuna zagaye round about guda daya kun fita da kofar doka kuna surround about kuma ku ba hanyar zuzuba kuma ku ba hanyar sudin wada kun tafi Kano ba kuma ku dawo cikin gari ba kuna ta zaga yawa wuri daya to amma idan kana koyar da sunna kikenan ka riga ka huta haka sai daga cikin magabata ya faɗa a takaice dai wala tanazuhu fatafshalu wa tazhabu Allah ya ce wasbiru hakuri sai dai daga cikin abin da zai bawa mutum tabbata akan gaskiya inna Allah ma as-sabirin Allah na tare da masu hakuri hakuri duk irin yadda kake rike da gaskiya kar ka dauka cewa tunda na rike gaskiya wannan na rike Allah ba zai jarrabe ni ba rike gaskiyar ce ne ma zai sa Allah ya jarrabe ka dan da Allah ya faɗa cikin hadisi sai yace ashadu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fa al-amsal wato wadanda Allah ya ji sanannin jarraba su sune annabawa sannan masu kokarin kwatanta hanya irin tasu sannan masu kokarin kwatanta hanya irin tasu وإنما يبتلى المرء على قدر دينه أنا جرب المسلم يقول قد ربع صدع الدين إذا أدينه سلكرتي في جربة عشان نسوه بيكرتي إذا أدينه سلكرتي لبنى كما سيئا جربة جربة شرما بس يوانا أفلي تنونا وطول السي مسلم جاي حقولي حقولي كيفا مسلم جاقولا سي أشكين جماعة باتارد سي أنغو أجي مكة مبايعة أرانا كذا غوشا كذا وزنو كسي يوتي سن أبايا ana tattaunawa bayan da tsohon marigayi shi ga Umar Muhammadu gumi Allah jidan sargafara akan wane ne za a sa ya gaje shi marigayi shi Lola Abubakar marigayi Andrew Binji marigayi wane ne ana sun zana mutane ana duk shi Umar Ballata Allah jidan sargafara tsohon malami ne ya rasu shekara kaza da suka mutu da suka wuce kai yana zaune da karantarwa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa ina mamakin kuke ta rigima wa zai gaji wa zai gaji shi da waye na daki kuna da rana ta tarihi da aka daki yace ba halayya sa ba ta bashi wannan to kowa sai tsaya halayya sa sai me wato magana ce ta hikima ta dattijan ta kaka madanta daga nan yayi ta magana lokacin mala ta zai kuwa da dama yayi ta magana ban zanu ma sai waɗanda ba za su hantu ba halayya mahallu shahid da yayin kuwa hakuri na ɗaya daga cikin abin da ke ba mutum jagoranci a cikin al'umma ko da mai karancin shekaru ne ko da saurayi ne ko da wane ne kaga ubangiji ta'ala idan ya baka hakuri ya baka ɗaya daga cikin ababen da ake bukata wa ja'alna himmatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun wato mun sanya su jagorori waɗanda suke shiryar da mutane da umarninmu lamma sabaru yayin da suke hakuri ba dan sun yi hakurin ba da ba sa sun zanto jagorori a cikin al'ummarsu ba da haka hakuri yana da amfani a cikin rayuwar mutum tsakaninka da yan uwanka tsakaninka da masu da'awa yan uwanka tsakaninka da waɗanda kuke ayyukan musulunci kai duk wanda ba da hakuri ba zai iya aiki tare da jama'a ba kuma ka gane wani lokaci za ka ga cewa shaitan zai zo ce ai dan kai hakuri to an raina kake to dan kar a raina ka bari kai masifa to shaitan ya tsagara ba kanka wani lokaci kuma shaitan zai zo ce maka ai dan kana son zaman lafiya ka rabu da kowa ka koma gefe ka kace to nan gurin ma shaitan idan ya haka wani lokaci yakan ci galaba akan ka abinda yawanci yan uwa ba sa ganewa shi ne bambanci tsakanin aikin wannan masallacin a matsayin sa na masallaci da kuma aikin gidana 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 ne wannan masallacin fa nawa ne namu ne wancan nawa ne wannan namu ne to a cikin namu nan ba ba da wani adadi da nace banda wani ko ba haka ba to namu ne to tunda ko namu ne a ce ba lalle bane da abin da zan faɗa shi zai yi rike nan yi da nake da yancin faɗa wani mana da yancin faɗa wani mana da yancin faɗa wani ne bane kuma sai na wanda za a karba ai ya karban na ai ya karban na wani ai ya karban na wani amma a gida na lili nake da yancin faɗa idan yau na ce zan cire kofar daga yamma ta koma gabas ba wanda zai ke da ni sai da in ya zo ya zai in ya ga dama ya taya ni in bai ga dama ba ya mun sannu in bai ga dama ba ko sannun ba zai ba ya wuce abin sa amma ba su yanzu za a yau haka kawai in zo in sai a toshe wannan kofar ta masallaci ba tare na faɗa musu ba ko wani sai a toshe wannan ko wani sai a tsara bai a nan ba zai yi wa dan aiki ne na mu to wannan shine ayyukan musulunci a haka ya kamata mu rinka fahimta su ayyuka ne na mu to tunda ayyuka ne namu Allah kuma ya ce wa amruhum shura bainakum sai mun tattauna a tsakankanin mu kuma ba in muka tattauna za a kawo shawara daban-daban kuma a cikin daidai za a iya dauka ba yadda za a iya daukan duka wanda dauka ake wanda ake ganin mafi maslaha kila ta wace kila ba ta wace kar ce kan da ba dauki ta ba yau an saki zuwa wata rana an yi wutun na bar jawara ba dauka ba an fi dawo wata rana na uku ba dauka ba shi to ni babu wani abun ba in ka je wajen ba a dauka jawara ka ko dan suke bantattun mutane su ake dauka jawara sai shi din fitowa mutuntun gurin ko kuma a ni an ba ta mare dole ne ya ba ta mare abin da kawai za ka yi shine sai ka hakuri domin sai gidan da yake naka ne na kai kadai a can suke ana fata maka rai kullum kuma kana hakura sai nan naku na ku duka kace ko ba za a fata maka rai ba ko kuma an fata maka sai ba za ka hakura ba a can gida akwai matarka sai ka biya su na ki ka auro ta kake ce da ita kake mata komai da koyo kuma ta fata maka rai kuma kai hakuri ka zauna da ita a nan ba wanda ka auro ba wanda ka haifa haka kaga kowa to kuma su kuma sa fa sun ba ka bare kace ba za ka hakuri ba a ta kai hakuri anan ba za ka yi ba kada ba zai yi ba to idan muka gane ayyukan musulunci da irin wannan fadin muka fahimci su a irin wannan sikelin da ni za sai su ba mu damar yi wa jura uzuri ya zan so kowane ɗaya daga cikin mai yana da guzuri na hakuri hakuri kashi uku ne hakuri a kan bin Allah hakuri a kan barin saƙo hakuri a kan almakadir abinda Allah ya jarrabu mutum da shi hakuri kan bin Allah galibin abinda Allah ya ce ka yi irin wanda zuciya ba ta so ne to amma sai ka lallaci zuciyar ka dan ta yi hakuri wajen barin saƙo galibin abinda Allah ya haramta abinda zuciya take so ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa huffatul jannatu bil makarih wa huffatul nar bil shahawat tsika aljanna da ababan ki ababan da ke kai mutun aljanna irin wanda dan adam baya so kutiba alaykumul qital wa huwa kuruhun lakum wa ta'al takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa ta'al tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun kaga a cikin yaki akwai kashe kuɗi kuma akwai hasara rai to wannan ku dan adam baya so to kuma wanda yake kai mutun aljanna aljanna an cika ta da rikin abinda mutum baya so ma'ana kafin ka shiga sai kai waɗannan ababan wuta an cika ta da ababan sha'awa abin nufi ababan morewa to kuma irin su dai galibi su ke mutum wuta to sai ka haƙura ka lallashi zuciyar ka tsaye wancan abin da fata so sai ka haƙura ka ba zuciyar ka haƙuri ta haƙura da wancan abin da take so wannan ya zama as-sabru ala as-sabru ala ta'a wannan as-sabru ala al-ma'asiya sai as-sabru ala maqadiri lillahi ta'ala haƙuri kan abin da Allah ke jarrabar mutum da shi na matsaloli na rayuwa dukkan waɗannan sunan su hakuri da aka ce wasbiru ya tafi sai kuma Allah ce inna Allaha ma'a sabirin Allah na tare da masu tarayya ta ubangiji iri biyu ce akwai ma'iyya khassa akwai ma'iyya amma ma'iyya amma Allah na tare da kowace halitta ilimin sa da jin sa da ganin sa da ikon sa da kudurar sa yana tare da kowace halitta yana ganin kowa yana jin kowa ya san abin da kowa ke ciki yana da iko akan kowa inna Allaha la kullu shay'in qadir ya linjaye kowa wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa huwa al-hakimu al-khabir wannan ma'iyya amma kenan yana tare da mummune yana tare da kafirai yana tare da yahudu da nasara ta hanyar ilimin sa da jin sa da ganin sa ta hanyar kudurar sa akan kowa da iko sa akan kowa to akwai ko ma'iyya khassa tarayya ke bantatta shine yana tare da mummune binasrihi wa ta'idihi wa tawfiqihi yana tare da mummune wajen taimakon su wa la yansuranna Allah man yansuru in tansuru Allah yansuruka yana tare da su wajen karfafar su wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha ana fi zalika al-ibra li ulil absar yana tare da su subhanahu wa ta'ala wajen yi musu tawfiqi da dakatar da su idan to za abin da za su yi zama na daidai to irin wannan tarayyar ita ake nufi cewa inna Allaha ma'a sabirin doliya akan wanda ta ilimi da ji da gani bayan ya yi tarayya da mummunai a kan jinsa da ganinsa da komai to kuma ya yi tarayya da su wajen taimakon su daga mankasar a gare su inna Allaha ma'a sabirin sai Allah ce wala takunu kallazina kharaju min diyarihim basaran wa ri'a'an nas tawadu ke kar ku fita lokacin da za ku fita yaki alladheena kharaju min diyarihim basaran kamar wanda suka fito daga cikin gidajen suna masu jiji da kai da girman kai kar ku yi haka mun mu ne baya girman kai ko Allah ya yi bita ta kan mutanen sa da kudi ko da sarauta ko da ilimi ko da karbuwa da kanin jama'a kar kai ta wannan ya sa kai girman kai don shaitan na iya biyo ba sanin gurin kai girman kai sai mutum ya zame daga farkin gaskiya ana san mutum ya zanto mai tawadu da tabbatar da kai mazala ce inna allaha auha ilayya an tawadu ka la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad ubangiji ya yi mun wahayi ku zama masu tawadu da tabbatar da kai abin da harshen zamani suke cewa nasiya mazza mantawa da kanka kai waye lokacin da ka shigo cikin taro karka tuno kai ne wani manta karka tunanin kiwaye ne sai wannan ya baka damar ka tafi kanka ba komai ba hatta la yaqra adna la har idan to ba wanda yawa kowa fariya da alfakari ba wanda ya zabi kowa wannan sai ne da cikin